de VOA Afrique.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan hantsin na ranar Alhamis 6 ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa duba da irin rikice-rikicen da ke faruwa a yankin arewacin Najeriya musamman arewa ta tsakiya. Shugabannin al'umma da na kungiyoyi sun yi bayani akan yadda suke gani za a iya magance matsalar tsaro a yankin musamman a jihohin Plateau, Nasarawa da Benue. Kamar kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Sulaiman Muna Barma ya shirya zai kuma gabatar. Bayan haka za kuma mu kawo muku sharhin jaridan kasar Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Masauraro assalamu alaikum, barkanku da hanci ga labaran duniya. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta fito da wani takardar sammaci da a baya bata fito da shi ba da ta gabatar da bara domin samun damar binciken gidan tsohon shugaban kasar Donald Trump da ke Florida a game da wasu takardun sirri na gwamnati. A can baya an fito da muhimman takardun a bainar jama'a, to sai dai kuma kafafen watsa labarai da suka hada da kamfanin dillancin labarai na AP sun matsa lamba a kara fito da sauran takardun bisa tuhumar Trump da hadimin shi Walt Nota da aka yi a watan da ya gabata da aikata laifuka 38 masu alaka da kin baiwa masu shari'a muhimman takardun sirri na gwamnati wanda ya boye a gidan shi na Mar-a-Lago. A ranar 3 ga watan Yuni shekara ta 2022 da jami'an tsaro suka je yin bincike a gidan tsohon shugaban, an mika musu wani ambalin dauke da wasu takardu 38, sannan kuma aka sanar da su cewa an binciko duk takardun kamar yadda aka bukaci a yi. Kuma an bincike gidan baki daya, kana babu ragowar takardu cikin gidan. Sai dai kuma masu bincike sun yi amanna cewa akwai dalilan da za su sa su gaskata cewa ba hakan ne ya faru ba, bisa la'akari da yadda aka sauya wasu, wato da aka sauya akwatuna wurin ajiya kamar yadda suka gani a wani faifayin bidiyo cewa akwai wasu takardun cikin gidan. A cikin wannan makon ne dangantaka tsakanin China da Pakistan a fannin tattalin arziki zai cika shekaru 10, wanda ya samu a sanadiyar shirin Beijing na fadada dangantaka da duniya, wato shirinta na Global Belt and Road Initiative. Sai dai kuma yayin da hadarin yiwuwar ta'addanci ga 'yan kasar China yake dada ta'azzara a kasar da ke kudancin Asia, da kuma bambance-bambance game da tsarin biyan bashi, yana neman yiwa dangantaka tasu wadda ta shafi ci gaba da kuma abubuwan more rayuwa tarnaki. A cewar jami'ai da masu sa ido, shirin da ya lakume biliyoyin dala wanda ake kira da China Pakistan Economic Corridor ko kuma CPEC da aka kaddamar da shi shekara ta 2013, kana cikin wani dan lokaci aka tsawaita wa'adin shi wanda ake sa ran zai sauya Pakistan ta koma cibiyar haɗin kan tattalin arzikin yankin. Wannan zuba jarin ya taimakawa Islamabad inganta sashin sufurinta mai rauni da sashin samar da wutar lantarki, kana ya taimaka wajen samar da hanyoyin kasuwanci da zai haɗa yankunan yankin yammacin China ta tashar ruwan Gwadar da ke tekun Larabawa. Jama'ai a kasashen sun ce a dalilin CPEC, China ta zuba jarin tsabar kuɗi dalar Amurka biliyan 22, wanda ake sa ran zai haura zuwa biliyan 62 zuwa shekara ta 2030, lokacin da ake sa ran an kammala dukkanin ayyukan na CPEC har ma da wani gini na masana'antu daban-daban. Mazauna sansanin 'yan gudun hijira na Janina da ke gabar tekun Maliya da aka mamaye sun fara komawa matsugunansu bayan da dakarun Isra'ila suka kwashe kwanaki 2 suna kai musu samame, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar 'yan Filistinu 13 da sojan Isra'ila 1. Duk da cewa Isra'ila ta janye dakarunta, sun ce za su sake kai samame har idan buƙatar yin hakan ya taso don kawar da ta'addanci. Jami'an lafiyan Filistinu sun zargi Isra'ila da kai hare-hare akan asibitoci a lokacin samaman. kungiyar Refugees International da ke bibiyar al'amuran yan gudun hijira da sauran kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga bangarorin sojin Isra'ila da kungiyoyin mayakan Filastino su gaggauta tsagaita rura wutar tashin hankali da kuma kaiwa fararen hula hare-hare. To ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yankin arewa ta tsakiyar Najeriya na daga cikin yankunan ƙasar da ke fama da rikice-rikicen ƙabilanci da na 'yan bindiga. Shugabannin al'umma da sauran masu ruwa da tsaki sun bayyana irin yadda lamarin ya shafi yankin da kuma matakan da suke gani ya kamata a ɗauka don magance matsalar. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani.
Are-haren da ke aukuwa a yankuna daban-daban a jihohin Plateau, Nasarawa da Benue da a lokutan baya ake danganta su da rikicin makiyaya da manoma ko na ƙabilanci da addini. A cikin 'yan shekarun nan ya sauya fasali inda ya koma na ta'addanci, inda 'yan bindiga kan zo cikin dare su farma mutane suna bacci, su kashe na kashewa, su cinnawa gidaje wuta, su kwashe dabbobi da sauran dukiya ba tare da an san ko su wane ne ba. Ko me ke janyo irin waɗannan kashe-kashe? Daraktan ƙungiyar da ke samar da zaman lafiya da adalci wa Fulani a Najeriya, wato Fulbe Initiative for Peace and Justice in Nigeria, Yakubu Ibrahim Iro, ya ce,
"Mun kawo son zuciya, muka kawo kuma son abun duniya muka sa, muka manta da Allah da ya halice mu wanda ya yarda mu zauna tare."
To da yake an dade ana wannan rikita-rikita ko da wani kabila ne a cikin nan arewa ta tsakiyar Najeriya, kana ga har yanzu ba su fahimci cewa a fita wannan son zuciya da kake magana domin a samu ci gaba ba?
Wallahi na farko ya kamata mu yarda cewa Allah ya halice mu jinsi-jinsi kuma ya halice mu mu zauna tare. Yau idan ka ce kai ba za ka zauna da Fulani ne ba misali, ko kai ba za ka zauna da Biromba, ko ba za ka zauna da TV ba, to wannan shine farkon damuwan da muke samu a kasanmu gabaki daya. Idan muka yadda cewa wannan kasan namu ne gabaki daya, za mu zauna mu ci arziki mu bar arziki, to wannan ina ga shine abin da ya kamata mu sa zuciyarmu a kai, to shine zai ba mu solution yadda za mu zauna tare a kasan nan.
Shekarun baya ba mu san irin wayannan rikicin ba, waɗanne ci baya aka samu musamman a nan arewa ta tsakiyar Najeriya?
Zainab, ko ba kome talauci ne a kasa. Arewa ta tsakiya mun santa da kiwo da kuma noma, kuma duk duniya yau babu abin da yake kawo ci gaba irin kiwo da noma. Sai muka dawo mu din da masu kiwon da masu noman ana fada ina za a samu ci gaba.
Shi ko basaraken gargajiya Ogomogus na yankin Jos da Bukur na iya Bunu yace suna zaton ana neman share su ne a doron kasa.
Domin ana fin karfin mutane, an ga mutane sun yi kima kawai a wuri, a nema a kwace abu nasu, domin environment namu ya fi kusan ko ta ina ni'imar zama. Saboda haka kowa da ya zo ya zauna ba mu ce masa ya tashi ba, amma in zai karbi wuri musamman sace-sacen mutane da ake yi, ba mu da abin da za mu yi. Shine kawai dalilin da ya sa muna kukan cewa gwamnati ta sa ido. Duk wanda yake ganin cewa ya zo wuri zai zauna, in ya ji daɗin zama ya zauna, in bai ji daɗi ba ma ya tafi. Mu ba mansurowa ba ne, ko gonakinmu ma za mu bayar a yi aiki a kai. Muna so dai kurun a kyale mu a zo mu zauna tare da waɗanda suka zo zama tare da mu, su ga mutuncinmu, mu ma mu ga mutuncinsu. Idan za mu ga mutuncinsu juna, wannan hakan ba zai faru ba.
Da yake kana basarake, me mutane, me al'umma ke cewa na ganin hanyoyi da za a samu wannan zaman lafiya?
Cewa a kira jama'a wanda abun ya dame shi da wanda ya dame wani, a yi zama a guri daya. Idan aka zauna a guri daya ana magana akan cewa haka nan ne bai yi kyau ba, haka nan ne ya yi kyau ba. The situation wadda muke ciki yanzu ba wani ne ya zo ya ce maka wannan abun da kake yi ba kyau ka daina ba, a'a, cin karfi kawai muke gani da shike. Mu kananan kabilu ne a wurin, kananan kabilu da muke da su kuma suna da yawan gaske. Muna da interest akan cewa idan za a zauna da mu a zo mu zauna, idan ba za a zauna da mu a rabu da mu.
To daga ƙarshe iyaya za a aurare wannan matsala?
Wannan muna neman gwamnati ta sa baki, domin kowa wanda yake da yancinsa a bashi yancinsa. idan an ba kowa yancin sa ba wani ne zai tsaya ka gwamnati za su ce a wannan abun na wani ne a kuma ba wani abin da ke nashi a daina cin mutunci
to bayan jin karshen labaran duniya za mu kawo muku ci gaban rahoton Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
Yanayin zafin duniya ranar Talata ya haura sosai inda ya kasance rana mafi zafi cikin shekaru 44 kuma ya yi a lokaci mai tsawo cikin wannan yanayi. A jiya Laraba kuma ya kai iya kasancewa rana na uku a jere da yanayin zafin duniya ya kai wani mataki mai yawa da ya haura mizanin ma'aunin zafi da aka saba da shi. Alƙaluma daga wani shirin yanayi re-analyzer na Jami'ar Maine ya nuna cewa alƙaluman sun zarta kima cikin watannin da aka kwashe ana gudanar da binciken a yankin arewa na Atlantic. Sannan kuma alƙaluman daskararren kankara ya yi ƙasa a Antarctica. Kana yanayin El Nino ya ƙara ƙarfi. Yanayin da aka samu rahoton matsanancin zafi da ya kai Fahrenheit 100 a ma'aunin zafin yanayi wato Celsius 37.8. Yanayin zafi a ranar Talata dai ya kai kimanin Fahrenheit 1.8. Wato hakan na nufin an samu ƙarin ma'aunin digiri 1 cif kenan. Wanda ya dara yanayin da ake samu a tsakanin shekarun 1979 zuwa shekara ta 2000 a matsakaicin ma'auni wanda tuni ya zarta na shekarun tsararraki na 20 zuwa na 19. A ƙarshe yayin da rikicin da aka kwashe mako guda ana yi a Faransa yake lafawa Majalisar Dinkin Duniya da wasu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga gwamnatin ƙasar Faransa ta yi wa dokar aikin 'yan sandan ƙasar garan Bawul kana ta daina nuna wariyar launin fata. Wannan kiraye-kirayen sun biyo bayan mummunar harbin da aka yi wa wani wato da wani dan sanda ya yi wa wani matashi mai shekaru 17 na Hel Marzouk a wajen babban birnin kasar Paris. Lamarin ya haifar da zanga-zangar da ya bazu a akalla biranen kasar Faransa 200 a cikin makon da ya gabata. Kungiyar Amnesty International ta faɗa cewa kashe Nahel wani misali ne na tasirin wariyar launin fata a gwamnati. Hukumomin Faransa sun mara wa 'yan sanda baya kana sun ce nuna wariyar launin fata ba al'adarsu ba ce a cikin aiki. Waɗannan kalaman gwamnatin na Faransa sun janyo suka daga wasu da suke ganin cewa kalaman ba su dace ba kana babu wani tasirin da za su yi.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma za mu kawo muku karshen rahoto na musamman da ya duba matsalar tsaro a jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya inda shugabannin al'umma suka bayyana tasirin lamarin da kuma abin da ya kamata gwamnati ta yi. Ga Zainab Babaji.
Mr. Mark Amani, Sarkin Fada, ya ce sai in sarakuna da malaman addinai sun riƙe amanar aikinsu kafin a samu mafita kan masifin da ke aukuwa a arewacin Najeriya.
Ba ma maganan arewa ta tsakiya kadai ba, al'umman arewacin Najeriya gaba ɗaya ma. Amma abin da ke faruwa shi ne mu ba mu san ma abin da za mu yi domin mu ci gajiyar abin da Allah ya shimfiɗa mana shi a ƙasar nan ba. Kin san dai in kika duba nan da shekara 20-30 da suka wuce, wallahi babu wanda ya fi mu jin daɗi. Hankali kwance, yanzu gaba ɗaya ma yadda ake satan kaza a gudu shi aka ake satan dubbanin mutane kuma ba a wani wuri ba ne arewacin Najeriya. Shin yan arewa da aka san su da mutunci da martaba da sani ya kamata, amma aka zo aka waye gari sai muka zama abin da muke yi kare ma ba zai iya ci ba. Menene damuwar mu? Na farko dai duk irin waɗannan tabka-tabkan da muke yi, wallahi idan aka tambaye mu wane ne ya samu ba ansa. Muna yi don menene ba ansa? Menene ribar mu? Babu ansa. Shin to idan ka kashe wani gidajen mutane menene kai za ka samu? Me jin daɗinka?
wani ci baya aka samu tun lokacin da ake ta wannan rikita-rikitan.
Ni nake tabbatar miki maganar ma duk wanda zai baki number na ci bayan da arewacin Najeriya ta samu sai dai ya fada kawai abinda zai iya fadi.
Menene al'umma za su yi domin su samu mafita daga wannan rikita-rikitan?
Mafitan shine mu ga kanmu gaskiya. Sarakuna su fito su tabbatar da cewa ba salari ne ya kawo su wadannan kujeran ba, amma aikin al'umma ne. Shugabannin addini kuma kada su nuna kwaɗayi na abun duniya, kada su ji tsoron kowa, kada su ji shakkan kowa, musamman kamar sabon gwamnatin da muke da shi a Najeriya. Ina kira ga shi Tinubu, gaskiyar magana ya ga yadda kasan nan ta kasance. Mutane wahalan safi daban, na rana daban, na dare daban. Kuma idan har yana son Najeriya ta samu canji, to gaskiyar magana duk wata ajanda ta mugunta, ta munafanci, ta yaudara kawai ya nemi waɗanda za su ba shi shawarwari masu ma'ana yadda kasan za ta samu zaman lafiya.
Malam Sani Suleiman na ƙungiyar da ke wanzar da zaman lafiya ta Mexico ya ce magance matsalar tsaro yana buƙatar a duba shi ta hanyoyi daban-daban, ba ƙarfin bindigar jami'an tsaro kaɗai ba.
Shi matsalar tsaro da waɗannan rikice-rikice sai an kalle su ta fuskoki daban-daban. Na farko dai aikin jami'an tsaro kaɗai ta hanyar siya ma jami'an tsaro makamai kayan aiki zai taimaka, amma ba shi kaɗai ne zai magance matsalar tsaro ba a ƙasa. Domin abubuwan da suke haddasa matsalan tsaron suna da yawa. Akwai abin da ake kira state security, wato tsaro na ƙasa. Akwai abin da ake kira human security, tsaro na mutane na al'umma. Akwai food security, wani hali mutanen ƙasa suke ciki dangane da batun micro economy, wato tattalin arziki na ƙasa, na matakin iyali, matakin al'umma, yadda suke rayuwa, suke hanyoyin samun abincinsu, da kuma yadda suke iya biyan buƙatar rayuwarsu, tsadar rayuwa da makamantansu. Shi ma yana ɗaya daga cikin da ke iya shafan batun tsaro. Don haka dole su gwamnati ta yi hoɓɓasa, ta ƙara himma gurin samar da tanade-tanaden da zai inganta wannan ɓangare na tsaro, ya zama walwalar al'umma, jin daɗin rayuwarsu, samun abincin su, buƙatun rayuwarsu, an samu ingantuwa, kuma an samu sauƙi na gudanar da rayuwa. Sannan shi kanshi aikin jami'an tsaro na ƙasa a kalli yaya yake gudana. Batu na corruption, cin hanci da rashawa, batu ne wanda ya shafi ɓangarori daban-daban, kuma shi ma yana da tasiri akan batun tsaro da samar da ingantaccen tsaro. Yaya ake gudanar da kuɗaɗe da ake tanar da hukumomin tsaro, yaya ake amfani da su, dole shi ma wani abu ne da ya kamata inganta, tabbatar suna shiga inda ya kamata su shiga. Ana kyautata rayuwar jami'an tsaron da suke ƙasa can, ba wai manya-manyan hafshoshi ba. Sannan kayan aikinsu ya zama an inganta shi na zamani, wanda zai tafi daidai da waɗanda suke barazana ga tsaron ƙasa da kuma masu aikata laifi.
Ƙungiyar kare haƙƙin al'umma ta ƙasa da ƙasa, wato Global Rights, ta ce akalla mutane 20,431 aka kashe a tsakanin shekara ta 2019 zuwa 2022. Adadin a cewar kungiyar ya hada da kisan da 'yan Boko Haram ta yi da fadace-fadacen kabilanci, hare-haren 'yan bindiga, kashe-kashe saboda siyasa da sauransu. Tun farko a jawabinsa, shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi alkawarin baiwa ɓangaren tsaro fifiko ta hanyar ba da horo wa jami'an tsaro da samar da na'urorin da za su taimaka a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali don ci gaba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sulai Mumuni Barma. Makanta wani babban al'amari ne da ke tarnaki wa harkokin mutanen da suka tsinci kansu cikin irin wannan larura. Amma sannan a hankali an fara samun waɗanda ke dagewa don fitar da kansu daga cikin tawaya ta hanyar rungumar wata sana'a ko wani aikin yi. A ci gaba da zakulo na kasassun da ke bada gudunmuwa a ayyukan ci gaban al'umma, shirin na ƙasa ba kasawa ba ya gano wani makaho dan asalin jihar Kano da ke kanakanci a Abuja. A tantaunawarsa da wakilin muryar Amurka Awalu Salihu, bakon shirin na wannan mako ya yi takaitaccen bayani game da rayuwarsa.
Don da farko sunana Murtala Abdullahi Shuaib, ni a fife dan Kano ne a cikin Gwangwazo a cikin birnin jihar Kano. Na girma a Kano, na koma Kudu, na yi karatu na primary school a Kudu, na dawo Kano. Daga nan baya primary school na banci gaba da karatu ba, sai na zinduma koya aiki kanikanci tun 1988. To tun daga lokacin dai ina kan wannan sana'a da idanu na, amma in ce ido na guda ɗaya ne kuma rigan lokaci yake gani. To zuwa a haka dai har na gama koya aiki nake ta zama da mai gidana. To da yau da kullun dai are rayuwa dai sai ido din dai fara kamuwa da cutan har ya dauke. Baya ido na ya tafi, na so in bar kanikancin cin zai bara, sai na ce kai a ce babun na kashe shi sai kashe shi. Saboda haka ba zan bar aikin nan ba, tunda zuciya na bata mutu ba, idanu na ne suka tafi. Gwaran ci gaba da sana'ata. Ci yau shekara ɗaya shekara 28 bana gani dugu, ko da kaɗan ba bana buda nake gani. Kuma mutum ne da za ka rufe masa ido ka ce ɗauko abu kaza, ka ga ba ɗauka zai iya yi ba, ba zai gani ba, ba zai iya zuwa ko ina ba, haka nake. Sannan kuma na da shekara yanzu 38 ina kanikanci.
Shekara nawa kai kana wannan kanikanci kafin ka samu wannan larura?
Shekara ina da shekara 7 a kanikanci kafin wannan larura ya same ni.
Daga waɗannan motoci ka fara gyara a kansu a lokacin da kafin ka samu wannan da kuma
zan? Kafin na samu wannan larura na shiga ta kanikanci ma turin National Director of Employment NGE ke na tun karkashin gwamnati. A lokacin na fara koyan aiki da Volvo, Toyota, Honda. Sun wannan motocin ne da su na fara koyan aiki. Amma yanzu da iko Allah dai, in Allah ya da babu mota, in dai mai amfani da fetur ne, in dai da mai fetur yake aiki zai aiki a kanta. Amma in ka kawo min mota, in dai mai karamin mota dai, in dai da gas yake aiki, ba zan aiki a injin ɗinsa ba, amma kafa duk babu da ba zan aiki a jikinsa ba.
Yanzu idan an kawo maka gyara, taya kake gane matsalar da ke damun mota?
Alhamdulillahi, idan ka kawo mun mota, idan abu da ya shafi kafa ne, wanda yake a kafa ba in bangare inji ne, wanda sai ka hawo mota za ka sani. Idan ka gyamu zan ce mu tafi, zan zauna gefen ka kana tuki, in muka yi test din nan na ji zan gaya maka abu kaza ne. Idan bangaren injin ne kun ka tashi mota an ba shi wuta abu da yake akwai, zan faɗa maka. Kuma in Allah ya dan sha Allah, abu da nace maka yana damu mota din nan, in aka kwance aka ciro shi za ta ran.
Wannan sana'a ta kanikanci ana ganin akan ce masu idan maya suka kare, kamar yadda wata waka aka yi na magana direba. Gashi kai baka gani yanzu, amma kuma kana yi, waɗanne irin kalubale ka sha fuskanta kasancewar kai shekara da shekaru kana wannan aiki?
A gaskiya fi sabilillahi na fuskanci matsaloli da tsangama daban-daban, amma me ina mai godiya Allah subhanahu Allah wa ta'ala wanda ya kani har yau. Akwai ayyuka wanda ina Kano wallahi iya gagara masu ido ni ne za a kira ni ne zan yi shi, ba alfahari nake yi ba, ban iya ba, Allah shi ne wanda ya iya. Amma wallahi in ya gagara masu da wannan lokaci za a neme ni a ce mu aiki kaza ne ake so a yi, wallahi in dai na zo gurin, in dai zan dora hannaye na a kan wannan aiki ɗin, insha Allah sai na yi shi. Na fuskanci kalubale a kan tsangama, ka zo za ka yi aiki, wani mai mota ya kawo aiki, za ka yi mara aiki, ce a'a ba za ka yi mu aiki ba, bari wanda wani ya zo yi mu. Duk wannan kaga hakuri ne kawo ne har yau yasa ina aiki din.
To masu sauraro, nan zamu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe zamu zo da ci gaban wannan tantaunawa. Yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa Murtala Abdullahi Shu'aibu, dan asalin jihar Kano mazaunin Abuja, da wakilin muryar Amurka Awali Salihu, ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
Allah a gaida Sulaiman Muna Barma. Yanzu kuma ga sharhin jaridan kasar Ghana.
Jaridar Daily Graphic da mu so masharhin jaridun na yau. Kuma babban labarin ta shine shugaban kasa ya kaddamar da wani aikin ruwa na euro miliyan 11.5 wa unguni 95 a cikin jihar Bauta. Jaridar ta ce shugaban kasa Nanadu Dankwa-Akufo Addo ya kaddamar da fuska na uku na aikin rabon ruwan gunduma wa unguni 95 a cikin adakulwaya da ke cikin jihar Bauta. Wannan tsarin rabon ruwa mai fuska biyar na kuɗi euro miliyan 11.5 zai amfanar da mutum 89,000. Osidio Ajiban Bedu ya fada tsaka mai wuya. Attorney General shugaban masu rinjaye da kujeto sun sukansa game da kiran da ya yi a janye shari'ar da ake na judge question. Jaridar The Chronicle ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce Attorney General kuma ministan shari'a Godfrey Bwadame ya siffanta jawabin da Dumahini Osagyefo Osidio Ajiman Bedu na biyu ya yi cewar bai dace ba dangane da kiran da ya yi a janye shari'ar mugun aiki da ake zargin mamban majalisar da aka zaɓa shekaran jana a Sinof James Jetty Question. Game da abin da yake ne jawabai irin haka za su iya lalata tsarin shari'a na ƙasar, abin da zai iya jefa ƙasar cikin babban matsala. Attorney General din na amshi ne ga 'yan jarida a ranar Litini 3 ga watan Yuli shekara 2023 yayin da ya bayar da shawara irin waɗannan jawabai na lalata demokuraɗiyyar ƙasa. A rantsar da Jesse Coulson a matsayin mamban majalisar dokoki na Asinova, jaridar Daily Graphic wacce ita ce babbar jarida na ƙasar nan ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce an rantsar da James Jesse Coulson a matsayin mamban majalisar dokoki na mazaɓar Asinova a cikin jihar Tsakiya. Ya yi rantsuwar yin biyayya da kuma rantsuwar zama mamban majalisar dokoki. Wannan aiki ne da kakakin majalisar dokoki Alban Summan na Kingsford da Bagbin ya yi a ranar Talata da safi. Sai kuma jaridar The Herald da ta ruwaito wannan labarin na Alan da Baumia sun fuskanci kwamitin na tantancewa a ranar Litini. Jaridar ta ce jam'iyyar NPP mai mulki a ranar Litini 3 ga watan Yuli ta soma ainihin tantance waɗanda ke da borin jagorantar jam'iyyar babban zaɓen shekara 2024 a matsayin 'yan takarar shugaban ƙasa. Waɗanda za a tantance sun haɗa da Alan Kwaji Cirmantin, tsohon ministan tireda da ɗan kasuwa Kwaji Fuku, da kuma Dr. Mahmud Baumia mataimakin shugaban ƙasa na yanzu. A ranar wato ta Talata kuma 4 ga watan Yuli tantancewar zai ci gaba da sauran 'yan takara sun kara da Bauchi Chairman Tenna Jeku, tsohon ministan makamashi da Kwabena Aji Japan, tsohon babban magatakardar jam'iyyar na NPP da Kennedy Ohene a Japan mamban majalisar dokoki na Asin Central. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaici.
Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta fito da wani takardar samaci da abaya ta ki bayyana wanda ta gabatar a bara domin samun damar binciken gidan tsohon shugaban kasar Donald Trump wanda ke Florida a game da wasu takardun sirri na gwamnati. A cikin wannan makon ne dangantaka tsakanin China da Pakistan a fannin tattalin arziki zai cika shekaru 10 wanda ya samo sanadiyar shirin Beijing na faɗaɗa dangantaka da duniya, wato shirinta na Global Belt and Road Initiative.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Sai kuma can an jima da rana za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyanmu Bob, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.